بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باي هكا ينقوا إنا إيمانا جيسوا تأدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديكا نين يبودا قوديا سقارة تبتا على الله سبحانه وتعالى واندا تكيم قدرا وسا دا أمين شي وسا يادا بسكو كمو أوان ننسى فياتا الهميس أيومنا قومشا أكو ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 6 ku na 7 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasin mu na biyu a cikin wannan littafi na ظاهرة ضعف الإيمان لبب مالمي فضيلة الشيخ محمد ابن صالح المنجد الله مدعوك كنسر كي مش رحمة أولا مجلسي من البركة مسجد عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه لكينا انقوال الولوان وتسعنان تكينغا لنبوتي. درس من بايا درس نفركو منكر أنت مقدمة لمالا يكاو سننكما منكر أنت منفارك أنت wato bangare na farko na wannan littafi wanda shine asalin abin da ke cikin littafin shine alamomi da ke nuna cewa bawa yana tattare da raunin imani, alaman da ke nuna cewa imanin bawa ya ja baya yayi rauni shine muka karanta na farko shine al-wuqu'u fil ma'asi wal tikabul muharramat, mutum ya zama ne yana yawan fadawa cikin sabon Allah da kuma aikata haram, kuma baya jin cewa wani abu ya shiga jikinsa, baya jin cewa ya aikata wani abu da ba daidai ba. Shine mallam yake cewa da mu wa minal usati man yaltakibu ma'siyatan yusillu alaiha, akwai cikin masu sabon Allah akwai mutumin da zai doge akan sabon Allah ya rike wani sabon Allah wani zunubi guda daya ya doge akai kullun yanayi. Wa minhum man yaltakibu anwa'an min al-ma'asi, akwai daga cikin su kuma wanda yake dogewa akan nau'uka na sabon Allah da yawa, wani sabon Allah dai ya rike kuma ya dage akai, ya doge akai, ya dawwama akai, ya kiyaye daina, wani kuma ya rike nau'uka daban-daban na sabon Allah iri-iri. Wa kasratu al-wuqu'u fil ma'asi yu'addi ila tahawwuliha 'adatan ma'lufa, mallan yace idan mutum ya yawaita sabon Allah to hakan yakan sa ya zama na cewa ya maida sabon Allah ta zama kamar al'ada ce wadda zuciyarsa ta saba da ita, zuciyarsa sai ta dalsa su da wannan sabon Allah, sai ya zama wannan zunubin ya dalsa su da zuciyarsa, denawa zai yi mishi wahala. Thumma yazulu qubhuha min alqalbi, mallan yace sannan kuma sai a waye gari ya zama wato munin wannan sabon Allah ya gushe daga zuciyarsa.
hatta yaqa al'asi fil mujaharati biha. Malam yace har a wayi gari wannan mai sabon Allah din ya fada cikin wato ya koma yana bayyana sabon Allah a fili. Ma'ana abinda malam yake nufi shine akwai wanda yake rike wani zunubi daya yayi tai yayi tai yayi tai, akwai wanda kuma zai rike nau'ukan zunubai yayi wannan yayi wannan yayi wannan. To idan mutun ya rike zunubi yayi yau yayi gobe yayi jibi, to sai a wayi gari ya zamana wannan zunubin ya darsa su da zuciyarsa, zuciyarsa ta saba da wannan zunubin hatta kai ga za a wayi gari ya zamana cewa munin wannan zunubin ya kawo daga zuciyarsa, baya ganin wannan zunubin a matsayin wani abu mummuna a cikin zuciyarsa ba dan komai ba sai dan saboda wannan sabon Allah ya riga ya darsa su da zuciyarsa, zuciyarsa ta riga ta alakantu da wannan sabon Allah din. Saboda haka duk yadda ake karanta masa munin abun a zuciyarsa shi ba zai gani ba. Saboda me? Saboda zuciyarsa ta saba da ita. Abinda ko mutun ya fara yau mara kyau tun yana ganin munin shi, in yayi yau yayi gobe yayi jibi, to munin kadan kadan yana raguwa a zuciyarsa har a wayi gari yana ganin ma cewa din yayi wannan abin ba dai ba komai bane. To malam yace shine ma summa yazulu qubhuha min alqalbi tadrijiyan hatta yaqa al'asi fil mujaharati biha, har a wayi gari munin abun ya fita daga zuciyarsa daki 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 mataki mataki kadan 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 yana raguwa yana raguwa yana raguwa har ya zamana cewa zuciyarsa ma bata kallon wannan sabon Allah a matsayin wani mummunan abu. Sannan yace ya koma ma yana bayyana ta a fili. Saboda mai yiwa lokacin da ya fara yana dan jin kunya, yana jin nauyi, yana yin ta a boye, yana yin ta a boye, to yana yin ta a boye, yana yin ta a boye, tana tasirantuwa a zuciyarsa, tana tasirantuwa a zuciyarsa hatta kai ga daga lokacin da kunyar Allah ta gushe gaba ɗaya a zuciyarsa, kunyar mala'iku ta gushe gaba ɗaya a zuciyarsa, to abu na gaba kuma dama shine sai dai na jin kunyar mutane su ma sai ya fito ya bayyana sabon Allah a fili. Wa yadkhulu fi hadisi, sai ya shiga cikin wannan hadisin inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afan illa almujahirin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan al'umata Allah zai musu afuwa, Allah zai yafe musu zunubansu, sai yace illa almujahirina, sai dai banda masu bayyana sabo a fili. Yace wa inna min almujaharati, manzo Allah yace yana daga cikin bayyana sabo a fili, an ya'mala ar-rajulu bil-laili amala, mutun ya aikata wani mummunan aiki da daddare, thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alai, sai ya wayi gari Allah ya rufa masa asiri mutane ba su san yayi ba, fa yaqulu, sai ya dinga cewa ya fulan ya wani amiltu al-bari hatta kaza wa kaza, yace ai je da daddare nayi kaza nayi kaza nayi kaza, yace wa qad bata yasturuhu rabbuhu, bayan ya kwana cikin rufin asirin ubangijinsa Allah ya rufa mishi asiri, ya rufa mishi asiri, thumma yusbihu yakshifu sitrallahi an, sai kuma ya wayi gari yana yayi asirin da Allah ya rufa mishi, yana tona ma kanshi asiri bayan Allah madaukakin sarki ya rufa mishi asiri. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin waɗanda Allah ba zai musu afuwa ba ran tashin alkiyama shine mutumin da yake bayyana zunubi a fili, mutumin da yake bayyana sabon Allah a fili. To kaga abinda malam yake nuna mana anan shine alamar launin imani na farko a zuciyar mutum shine ya ga yana afkawa cikin sabon Allah kuma ya doge akai, to imani yayi rauni ke, imani ya ja baya ke, mutum ya ga cewa zunubi baya masa wahala, baya mai wahala, to wannan alama na cewa raunin imani ya tunkari zuciyarsa. Domin shi imani yana karuwa ne gwargwadon yadda ayyukan alheri suka karu, yana kuma raguwa gwargwadon yadda ayyukan banza suka karu. Idan ayyukan biyayya suka yawaita tattare da mutum, to imani sai ya karu a zuciyarsa. Idan ayyukan banza, ayyukan sabon Allah suka yawaita tattare da mutum, to imani sai ya rauni a zuciyarsa. Saboda haka wannan shine alama ta farko, ita ce alama ta farko ta raunin imani, yadda zaka gane cewa shin imani na yana nan ko kuma ya fara rauni, ya fara ja da baya, shine ka zauna kaga cewa shin akwai wani sabon Allah guda ɗaya ko biyu ko uku wanda ka rike shi ya zama maka al'ada ya bi jinin jikinka to wannan alama ce ta cewa imani yayi rauni wannan zunubin kuma koda a ce karamin zunubi ne domin zamu zo mu ji a gaba cewa na daga cikin alamar raunin imani shine raina zunubi mutum yayi zunubi ya dinga rainawa babu shakka shi zunubi ba masu ba zunubin ya kamata ka kalla ba ba girman zunubin ya kamata ka duba ba ba matsayin zunubin ya kamata ka duba ba wa ya kamata ka kalla shine wa ake saba mawa wanda aka saba ma shi ya kamata ka kalla domin idan ka kalli zunubin zalla baka kalli wanda ka saba mawa ba to zai yi wahala ka zama mutumin kirki domin laifi yakan ƙara girma gwargwadon girman wanda aka malaifin yanzu idan aka samu yaro yayi mawan samari uku ana ta cece kuce kai wannan yaron ba shi da kunya ya maru wansa ya masa mari uku sai kuma aka ce to ai kuma ga wani a can gidan shi kuma ya zunguri babansa yanzu a cikin su biyun da wanda yayi mawan samari uku da wanda ya zunguri babansa wa yafi girman laifi wanda ya zunguri babansa amma ai a wajen martabar laifi mari yana gaba da zunguri amma me yasa laifin wannan ya girmama shine girman wanda ya malaifin muna fahimta ku saboda haka zunubi ba a raina shi a ce dan karami ne a'a in dai Allah ake saba mawa to zunubin babba ne in dai ma Allah zaka saba ma to zunubin babba ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka shedin ku da raina zunubi domin kananan zunuban nan da kuke ganin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin su kamar mutane ne suka yi tafiya sai suka tsaya dasiya da zango sai suna so su yi girki sai a ce kowa ya shiga cikin jeji ya je ya nemo itace wannan ya nemo guda daya wannan ya nemo daya wannan ya nemo daya manzo Allah ya ce idan suka hada shi duka sai su kunna wuta sai su yi girki wannan ya daura ya sauke wannan ya daura ya sauke wannan ya daura ya sauke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to haka zunubai suke yadda kaga wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo an hada an tada wuta to haka zunubai kanana suke kadan 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 sai su girma sai ka raina su karshe sai su zama maka sai su zama maka alƙaƙai su zama maka karfin kafa sai ana ka wucewa daga shi yasa wani malami yake cewa la tahqiran saghiratan innal jibala min alhasa kar ka raina karamin zunubi domin din da kaga babban dutse to inda za a nika dutsen to zai koma kananan tsakoyi ne su suka hadu da suka hadu sai suka mai da shi katon dutse kaga kenan ashe mutum ba zai raina zunubi ba ballantana ma har zunubin ya zama mana ya zama ne ya bi ruwan jikinsa shi mumini abinda ake so da shi shine in yayi zunubi to daga lokacin da ya ankara cewa fa abin da yake dinnan sabon Allah ne to atake yake tuba ya koma zuwa ga Allah walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusillu ala ma fa'alu wa hum ya'lamun su masu imani ɗan aljanna Allah ya ce ba sa dogewa akan sabon Allah bayan sun san cewa wannan aikin sabon Allah ne to idan mutum ya doge akan sabon Allah shine malam sai ya ce in imani ya fara rauni a zuciyarsa to sai ya zama zuciyarsa ta alakantu da sabon Allah sai zama na kamar in bai yi wannan sabon Allah ba ba baya jin dadi haka munin sabon Allah sai ya fita daga zuciyarsa karshe ma sai ya wayi gari baya kunyar ma ya bayyana ta a fili to sai ya fada cikin waɗanda za su gamu da bala'in wannan hadisin cewa Allah ba zai taba yi musu afuwa ba saboda suna bayyana sabon Allah a fili saboda suna bayyana sabon Allah a fili to yanzu sai mu ce to shi wannan hadisin ya ce in da kai sabon Allah kar ka yi shi a fili to yaya kuma za mu hada shi da hadisin Thauban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا النبي صلى الله عليه وسلم يكي تيوا أقوي وسمتا نتشين الأمات زنغاني سران تاشين القيامة زاسو زودا أيوكا الهيري كمان دوا سون تهامة پارارين أيوكا منيا منيا أما فيجعلها الله هباء منثورا الله سيزا أمركا ديوانا أيكي zai sa a sheke wannan aikin a iska. Thauban radiyallahu ta'ala anhu yace ya rasulullah sifhum lana, yace ya manzon Allah siffanta mana su, yi mana bayanin su. Jallihim lana, Allah na kuna minhum wa nahnu la na'lam, yi mana bayanin su fillah fillah, saboda karin fada cikin su ba mu sani ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum, ai ƴan uwanku ne su kuma fatar ku ɗaya, mutane ne irin ku. Kai wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun, yadda kuke tashi ku yi qiyamul layli, su ma suna qiyamul layli. Amma manzo Allah yace walakinnahum aqwamun idha khalaw bi maharimillahi intahakuha, su wasu irin mutane ne wanda in suka kebance suka ga sabon Allah to sai su afka masa sabon Allah. Idan suka kebance ga su ga sabon Allah, to wannan qiyamul laylin su da tsoran Allah sun da suke a zahiri ba zai hana su saba mu Allah ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ayyukan alherin su nan kamar yadda suka yi yaudara akan aikin, suna tsammanin suna yaudaran Allah ne, to Allah madaukakin sarki sai ya rama, sai an tara musu ayyukan ran tashin alkiyama, sai a sa a nike ayyukan, sai a shike za iska. To yanzu kaga shi kuma wannan hadisin ya nuna mana shi ma mai sabon Allah a boye din bai tsira ba. Wannan kuma ya nuna mana cewa idan mutum ya bayyana sabon Allah, Allah ba zai yafe mishi ba. To sai mu ce akwai cin karo tsakanin hadisan, babu cin karo tsakanin su duka. Abinda za mu fahimta shi ne ana so a nuna mana cewa sabon Allah gaba ɗaya ka bar shi na fili da na ɓoye, saboda ai Allah maɗaukakin sarki yana sane da duk abin da kake yi a fili ko a ɓoye, duka Allah yana sani, duka Allah yana sani. Amma dai sabon Allah mafi muni shi ne mutum ya saba ma Allah a bayyane a gaban jama'a, domin saba ma Allah a bayyane abubuwa ne guda biyu: na farko laifi ne mutum ya yi, sannan na biyu koyar da wasu yake yi, yana koya ma wasu ne. Saboda haka ko babu komai, wani in ya ga yayi zai ga wannan style din ya burge shi, zai ga ya burge shi. Yanzu kamar misali abun nan da yanzu da yawan mata suke yin shi wajen bukukuwa, wai ƙauyawa ne su fito da matsatsin kaya suna rawa suna cashewa. Daga ina aka faru, wasu ƴan tsiraru ne suka fara, su haska musu, sai suka gani shikenan sai kowa ta ɗauki style. Yanzu duk wadda ta yi wannan tsiyar, wadda ta fara tana da zunubi, duk da ta yi wannan tsiyar, to kaga ashe bayyana zunubi yana da laifi mai girma, shi ne ka koya ma wani, wani ya koya, mai yiwuwa kuma kai ka tuba, shi kuma baka san yaushe nashi zai tsaya ba. Kaga wannan ma masifa ce, wannan masifa ce, Allah ka sa mu dace. Abu na biyu malam yace wa min ha, daga cikin alamomin raunin imani akwai ash-shu'uru biqiswatil qalbi wa khushunatihi, shine mutum ya dinga jin zuciyarsa tana kaushi, zuciyar ta bushe, ya zama na zuciyar babu rahama a cikin ta. Malam yace hatta la yuhissal insanu anna qalbahu qad inqalaba hajaran salda, har akan wayi gari dan adam yakan ji kamar zuciyarsa ta koma dutse mai tauri, dutse busasshen dutse, la yatarashahu minhu shay'un wa la yata'atharu bi shay'. Wannan dutsen, wannan zuciyar wani abu na alheri baya fitowa daga cikin zuciyar, sannan kuma baya tasirantuwa da komai. Wallahu jalla wa ala yaqulu, Allah madaukakin sarki yana cewa thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa, Allah yana ce ma yahudawa thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika, Allah ya ce daga bayan haka sai zukatanku suka bushe, suka kekashe, suka yi kaushi. Allah ya ce da su fa hiya kal hijara, zukatanku, kaushin zukatanku da bushewar zukatanku ya koma kaman dutse, aw ashaddu qaswa, kai ya ma fi dutse bushewa, zukatanku sun yi tauri, kai ka ce duwatsu ne, Allah ya ce taurin zukatanku ma ya fi dutse. Domin Allah ya ce ai wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, daga cikin zuka, daga cikin duwatsu akwai dutsen da duk taurin sa yakan tsatsage idanun ruwa su fito daga jikin sa. Wa inna min halama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ba, akwai dutsen da yake fashewa ya tsage ruwa ya fito daga jikin sa. Wa inna min halama yahbidu min khashyati Allah, Allah ya ce akwai dutsen da yake farfashewa ya fado daga sama ba dan komai ba sai saboda tsoron Allah ya ratsa shi. Kaga Allah yana nuna mana zukata kenan. Akwai zuciyar da duk taurin sa to yakan tasirantu da wa'azi. Ya zama alheri ya fito daga jikin sa. Akwai zuciyar da yakan laurawa ya razana saboda tsoron Allah. Akwai zuciyar da kuma yayi tauri, taurin sa ta kai ga ba abin da ake gaya masa dangane da Allah ya razana, babu, yana ganin ma Allah ma ba abin tsoro bane. Shi ya aminta da Ubangiji. To duk wanda ya sakankance ya zama na zuciyarsa ta bushe, ta kekashe, yana jin ba wani abu na rahama da ke fitowa daga zuciyarsa, ko kuma duk sanda za a yi wa'azi, duk irin wa'azin da za a yi ba zai tasirantu da wa'azin nan ba, to babu shakka wannan mutumin zuciyarsa ta gama bushewa. Raunin imani, imani ya riga ya yi rauni a zuciyarsa. Saboda me? Saboda dama abin da ke kara ma mutum imani shine ayoyin Allah. To shi bai tasirantuwa da ayoyin Allah. Inna al-mu'minu alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dama abin da ke kara ma mutum imani, imanin mutum ya karu shine an karanta masa ayoyin Allah, an fassara, an mishi bayani. So shi yanzu ya wayi gari ayoyin Allah ma ba sa tasiri a zuciyarsa, bayi ma gane me ake fadi, bayi ma sauraron ayoyin Allah. In ma ya saurara duk abin da ke cikin ayoyin Allah na wa'azi, to ba sa shiga zuciyar, to imani ya ja baya kenan. Dan in dai mutum na da imani, to idan ji an karanta masa ayoyi 10 imaninsa ya karu. Yau in an kara masa 10 to imaninsa na yau yafi na jiya. Gwargwadon yadda yake jin ayoyin Allah, gwargwadon yadda imaninsa yake karuwa. Gwargwadon yadda Allah ke nuna masa wa'azi, gwargwadon yadda imaninsa yake karuwa. Amma malam yace wa sahibul qalbil qasi la tu'athiru fihi maw'izatul mauti. Malam yace mutumin da zuciyarsa, wa sahibul qalbil qasi, malam yace mutum mai busasshiyar zuciya, la tu'thiru fihi maw'izatul maut, wa'azin mutuwa baya tasiri a zuciyarsa. Wai din an mutu ya dauki wa'azi, a bai san wannan ba. Wala ru'yatul amwati, din ya gama tattu, walal janaiz, ya ga gawawwaki nan an tara, ya ga yau an yi sallan wani, gobe an kai wani, jibi an kai wani, an jima an kai wani, wai wannan ya sa ya wa'azantu, baya yi. Malam yace kai karshe ma wa rubbama hamalal janazata bi nafsihi, baiwa ma yana daga cikin wanda za su daugawan a kafadansu, gagawan a kafadansa za a tafi makabarta, amma yana tunanin wani sharri saboda wa'azi bai tasirantu a zuciyarsa ba. Malam yace karshe ma wa wara habiturab, ba mamaki ma yana cikin waɗanda suka rufe gawan, yana cikin wanda suka tura ma gawan ƙasa, gashi nan dai yana ganin an tura mata ƙasa ba daman ya taso, maimakon ya dauki wa'azi a abaruwansa. Walakinna sayrahu bainal quburi kasairihi bainal ahjar, sai dai malam yace gashi a makabarta yana tsatsaga tsakanin kaburbura yana wucewa, amma yadda ka san yana yawo tsakanin duwatsu, bai daukan wa'azi. Shi wai din ya ga an mutu, to wannan baya sai ya dauki wa'azi, bai sai ya dauki wa'azi. Kaga irin abinda da yawan mutane suka fada a cikin, yanzu za a je makabarta, makabarta da aji, gashi nan dai kowa yana ganin an zo binne gawa ne, amma da ka ji ana ce jama'a kowa ya hattara da wayansa. Wai saboda a nuna mana cewa barayin waya basu tsaya a cikin gari ba, har makabarta inda ƙarshen dama ƙarshenta in ya dauki wayan ka ce zaka masa wa'azi cewa watan wata rana zai mutu, to ga har bakin mutuwan ya zo amma bai fasa ba, to wannan sai ina zai dauki wa'azi, sai ina zai dauki wa'azi. Kaga wannan bangaren talakawan ma kenan, to ballantana kuma masu mulki, ballantana masu mulki. Kaga wannan bayanin da malam yayi yanzu, idan ka dauko sai ka ce kamar sai bayan mutuwan Buhari kafin malam ya rubuta wannan littafi. Saboda da yawa cikin wanda suka halarci wannan janazar tasa, cikin 'yan siyasa da masu mulki, wannan maganar malam ta fada kansu, zukatansu sun bushe. Yace wa sahibul qalbil qasi la tu'thiru fihi maw'izatul maut, me busasshiyar zuciya wa'azin mutuwa baya tasiri a zuciyarsa, dan an mutu wai yaji cewa wannan abin daukan wa'azi ne shi bai san wannan ba. Wala ruqyatul amwati wal janaiz, dan yaga gawawaki ana ta mutuwa ana ta mutuwa baya sai dauki wa'azi. Wa rubbama hamala al janazata bi nafsihi, mai yuwa ma da kansa zai dauki gawan. Wa wara habi turab, yana cin wadanda za su wato tona kabarin ko kuma su rufe gawan da kasa. Kaga da yawa daga cikin yan siyasa haka suke yi, har karbe karbe suka yi na cebur daiwan gwamnoni, har karbe karbe suka yi. Amma walakin malam yace sai dai sayruhu bainal quburi ka sayrihi bainal ahjar, kashi a gaban kaburbura yana yawo a tsakanin su, amma yadda ka san yana yawo tsakanin duwatsu. Allahu akbar. Kage yadda suka kare kenan, maimakon kowa da yaje ya dauki wa'azi suka dinga shirgan kuka, maimakon kowa in ya dawo ya duba ina ne jihansa ya samu matsala ya gyara, sai aka daura daga inda aka tsaya, aka daura daga inda aka tsaya. Shi shugaban kasan ma da aka ga ya zauna yayi tagumi, din mun dauka ya dauki wa'azin mutuwa ne. Har muna ci Allah sarki bawon Allah ya dauki wa'azi, zai dawo ya sauke mana abubuwa, zai dawo mana da tallafin mai. Ashe shi kan ma da ya gama da ya shiga bila da iskan bila ta ratsa shi, sai dauka ba zai mutu ba. Eh, saboda haka da wani yace ya mutu sai aka turo aka kama shi aka je aka daure shi, yace shugaban kasa ya mutu. Kaga shi da ya dawo iska ta sake ratsa shi, sai ya manta da cewa fa an binne Buhari, Buhari ya mutu, sai dauka shi banda shi ya mutuwa. Allah kiyaye. Eh, duk wannan shirgan kukan da suka gama gaba daya sun gama kaf sun dawo. Abin da aka koma aka daura shine gwamnonin daga mai ɗiban biliyan kaza biliyan kaza, an gyara gidan kaza an gyara gidan kaza. Sai shi shugaban kasa da ya dauki kudin mu miliyan 150 ya ba mu ɗan iska ɗan kwallo, kowace wai ta je kwallo wai ta ciwo ma Najeriya kwallo, an ba ta miliyan 150 da gidaje. Allah ya kiyaye. Abin ba daɗi, wallahi abin ba daɗi. Ya kamata mutuwan Buhari ta zama musu wa'azi, kamar yadda yake yawan maimaitawa yanzu. Idan Buhari da irin yadda talakawa suka kaunace shi, wai Buhari ya mutu, talakawa sun kasu kashi biyu, a nema masa gafara ko kar a nema masa gafara, to ina kuma ga su waɗannan 'yan siyasa? Ina ga su wanda da yawa yawansu inda za a dawo da Buhari a tsaye da shi a tsaye da su, al'umma za su zaɓi Buhari su basu. Kuma su kansu sun ɗebe tsammani su samu soyayya a zukatan talakawa irin ta Buhari. Amma ga shi ga yadda aka kasu. Kuma wannan fatawan da ake bayarwa da yawansu suka fara ɗauruwa a kai kan cewa wai idan mutum ya nema yafiya a yafe masa, in dai ya nema wai ko ba a yafe ba Allah ya yafe, wallahi wannan fatawan kuskure ce, wallahi kuskure ce. Ai, duk wanda ya faɗi wannan fatawar wallahi ya yi kuskure. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi yace latu addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyama, manzo Allah yace na rantse da Allah sai da rantsuwa lamul qasim, yace wallahi duk wanda ya tafi da haƙin wani ran tashin kiyama wallahi sai ya biya. Wannan ita ce maganar gaskiya, duk wanda ya tafi da haƙin wani ran tashin kiyama manzo Allah yace wallahi sai ya biya. Maganar gaskiya kenan, sai ya biya. Saboda haka yadda kuga ana ta roƙa ma Buhari gafara, wallahi sai da shi za a yi ranar tashin alkiyama a tsaye da 'yan Najeriya, a zo a yi balance, suwa suke bin shi haƙi, sannan shi ma suwa yake bi haƙi, iya abin da za a yi kenan. Amma maganar cewa wai in ka tuba kai istighfari wai ko ba a yafe maka ba Allah ya yafe, a wannan labari ne, domin Allah ya haramta ma kansa zalunci, Allah ya haramta ma kansa zalunci. To in na san cewa idan na tuba Allah zai yafe mun ko da kai baka yafe ba, wani ya yi sai sa cajin sa a masallaci, akwai wanda ya sa cajin sa a masallaci, akwai wanda ya sai fakin din mashin din sa baki masallaci ya tafi, babu wanda ya sa. Saboda me? Saboda na san cewa in na ce Allah na tuba na ɗauki wayan wani na tuba ko da baka yafe ba Allah ya yafe, ko kuma yanzu in ce ka yafe mun ka ki yafewa Allah ya yafe, to ko kaga ai da zalunci yayi yawa cikin mutane, ta zalunci yayi yawa cikin mutane laka indai ka ci haƙin wani wallahi in zaka yi istighfari kafa miliyan Allah ba zai yafe maka ba sai ka maida masa da hakkin sa ko shi ya yafe maka kalas kar ma ka walar da kanka kar ma ka walar da kanka saboda ka zuciyar ta su da yawa ta riga ta kekashe da yawan su zuciyar su ta bushe ba su daukan wa'azi ba su ma san jin wa'azin ma gaba daya yanzu kwata-kwata gaba daya mutuwan Buhari sati nawa yanzu bata cika sati uku ba gaba daya mutuwar ta shi amma sun manta da ita ma gaba daya sun manta da ita gaba daya shi wannan shugaban kasar shi ya manta da cewa Buhari ya mutu shi ya dauka shi ba zai mutu ba yanzu saboda haka shi ya cire list din sa a cikin list din innaka mayyitun wa innahu mayyitun ya soke sunan sa a ciki ta haka yanzu in ka ce ma zai mutu ma za a turo a kama ka to ku kaga ai akwai ranan da za a zo wannan shafin nasa da yake amfani da shi a social media a wannan shafin za a shiga a ce Tinubu ya mutu kuma ranan ba wanda ya isa yana cewa ya mutu babu wanda ya isa iyalansa su za su fito su rubuta cewa Tinubu ya mutu shafukan kasa kowane shafi na ministry kaza na jami'an tsaro kaza da wane ne gidajen TV da gidajen radio su za su fito su haska cewa Tinubu ya mutu su za su fito su haska cewa Tinubu ya mutu to ballanta na ma in banda dan adam da san rayuwa fi sabilillahi yanzu Tinubu din an ce ya mutu sai zama masa tashin hankali kalle shi ba abada Allah ai wallahi Tinubu ya san ko da kafa ake isa lahira wallahi ya kusa isa ko da kafa ake tafiya lahira wallahi ya kusa isa din na tabbatar shi kanshi aka ba shi form aka ce ya cika a ya maimaita irin shekarun da ya a duniya in yana da hankali wallahi ba zai cika ba in yana da hankali ba zai cika ba a yanzu ma da yake kalle shi yanzu ina ga gon ina ga an ci an kara masa shekara 80 gaba to kaddara an kara mai 80 din a sake wani 80 din walau ishta alfan thumma alfaini ba'dahu fala budda min yawmin tasiru fihi ila alqabr inda zaka shekara 2000 a kara ma 1000 akai dolan dole akwai randa za a yi karshen tika tika tik a je a saka a kabari final an gama dole to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa wallahi mutuwa wa'azi ne duk wanda kaga mutuwa ba ta masa wa'azi to ka ji tsoron wannan mutumin baka san kuma menene kuma zai masa wa'azi ba dama duk abinda zaka tsoratar da shi ne ya ji tsoron Allah ba din yayi shirin abinda zai tallafi bayan ya mutu bane haka ne ko baka ba to mutuwar ma ba ta masa wa'azi bai tsoron mutuwar baya tsoron mutuwar bai tsoron mutuwar wani ma yana ganin duk wanda ya mutu ma sakacin sa ne saboda ya dauko aqidar Yahudawa a wajen bai Yahude in ka mutu kawai sunan mutuwar on timely death lokaci bai ba kai kai sakaci kai kai sakaci inda zaka mutu a wannan asibitin to tunanin da zai zo cikin zuciyarsa shine cewa da an kai ka asibitin da yafi shi tsada yafi shi kayan aiki yafi shi kwararrun likitoci da yanzu kana rayi to kaga shi ma likitan ai duk kwarewansa akwai lokacin da shi ma zai zo ya mutu akwai lokacin da zai mutu za a zo a wayi gari a ce likita wani kuma yanzu babu shi bayan kuma da shi ne wanda yake ba mutane magani saboda haka alama ce mai girma ta cewa imanin mutum ya yi rauni ya zama na mutuwa ba ta masa wazi yanzu dai ina ga dai in akwai wanda ya kamata su bi kowa daukan wa'azin mutuwa a cikin garin nan bai wuce mu yan unguwan nan ba saboda muna kan hanyar makabarta gawawwaki muke gani min kulli fajjin amiq ta kowace hanya gawawwaki suke wucewa ta kowace hanya ko baka zama a cikin unguwa baka zama a bakin titi to duk randa Allah ya fidda kai ka tsaya minti 10 a bakin titi zai wahala ba gagawa ta wuce ba zai wahala kaga ko ashe bai kamata a ce mutum na bakin titin unguwan nan yana shaye-shaye ba bai kamata ba bai kamata a samu barawo a cikin nan ba bai kamata a samu wato dan shaye-shaye a nan ba saboda kullum yana ganin gawawwaki to in ko ganin gawawwaki bai mishi tasiri ba to wallahi wannan ka ji tsoron sa baka san kuma menene zai mishi tasiri ya zama ya dauki wa'azi akai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba baka sani ba daka jama'a duk wanda kaga mutuwa bata masa wa'azi to imanin sa ya rauni kuma kowa dai dama ya sani cewa ita mutuwa baka da makawa ba yadda ka isa ba yadda zaka iya kauce mata ko kana son ta ko baka son ta zaka zo ballantana ma mutuwa ma dama wa yake son ta ba wanda yake son ta abinda muke so kai dai muna so bayan mutuwan ta yi kyau amma ita mutuwan ba ma son ta yanzu nace Allah ya sa mu shiga aljanna sai ku ce me to Allah ya sa mu mutu ya wai shiru ai shi kan shi Allah ya sa mu cika da imanin ka faɗe shi ne din ka san ba maka waye ka mutu eh yanzu da ka faɗa Allah ya sa mu cika da imani to amma zai yiwu ka shiga aljanna ba mutuwa ba zai yiwu ba saboda ka duk sanda kace fa Allah ka ba mu aljanna fa kace Allah ka sa mu mutu ne din dai kana son aljanna to sai ka mutu indai kana son aljanna sai ka mutu sai ka mutu to babu yadda ka iya abin da ya rage maka ko shine kai shirin mutuwa kai shirin mutuwa abin da ya rage maka kenan in wani ya ce ka mutu ba kama shi ya kamata ka turo ai ba kamata yayi ka zauna tukunna ga ƴan ƙasa da suka zabe ka kai isa wannan matsayin me ka musu kai ka musu dan dai mutuwa kan za ta iso eh wallahi za ta iso ko kana kan mulki ko bayan ka sauka ai duk wanda ya hau mulki a Najeriya ai Allah ya masa wa'azi duka biyu in akan mulki yake ina ya rado yake ba akan mulki ya rasu ba haka ne ko baka ba akan kujerar mulki ya rasu in ya gama kuma ga Buhari ya tafi sai da ya gama tukunna kafin ya wuce sai da ya gama kafin ya tafi ashe wa'azi ya kamata ka dauka kuma ka gane cewa duk abin da zaka yi a duniya duk kwarewar likitanka ba zai hana ka mutuwa ba duk kwarewar likitanka ba zai hana ka mutuwa ba yanzu Buhari ba a Najeriya mutu ba a Najeriya mutu ba inda ake ganin an kai karshen dungu wajen kula da lafiya a can Allah ya je dauke shi eh shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa inna tabiba bi dibbihi wa dawaihi la yastati'u difa'a makruhin ata yace likita duk kwarewansa a likitanci duk yawan magungunansa bai isa ya tare wannan abun kin ba in ya tahu mutuwa kenan mali tabibi yamutu bidda'i alladhi qad kana yubri mithlahu fi ma mada yace in likita da gaske yake yi to me yasa yake mutuwa da cutan da ya ba ma wani maganin ta ya warke shi kuma ya mutu da ita yace matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara da mai kula da lafiya wanda ke kula da mara lafiya da mara lafiyan da ake kula da shi da wanda ya hada maganin da wanda ya siyo maganin da wanda ya sayar da maganin yace duka sun mutu duka sun mutu kaga ashe kenan kwarewar likita baya hana mutun ya mutu baya hana mutuwa kaga wa'azi ya kamata a dauka kuma yanzu kaga Allah ya ji kan Buhari amma dai tsakani da Allah abun kunya ne a ce mutum ya gama shugaban kasa ya sauka a kasan da ya gama shugabancin bayi da kwararren asibitin da ya gina wanda zai kula da lafiyarsa sai an kai shi waje wannan abun kunya ne kai shekara 8 a mulki a ce kasar ka da ka mulka shekara 8 har ka gama ka sauka rashin lafiya ya kama ka baka gina asibitin da zikake jin kayar da ka gamsu a kai ka su kula da lafiyanka ba sai an kai ka wata kasa waje wannan abun kunya ne wallahi abun kunya ne abun a gyara ne eh wannan shine abun a gyara ne amma kaga galibi yanzu lokacin da aka kawo corona da Allah ya tashi musu wa'azi sai kunno corona daga can inda za su je a kula da lafiyarsu sai kunno ta daga can waɗanda duk aka ce koronin ta kama su a cikin su a ina ka kwantar da su ba anan ba yanzu inda anan koronan ta kunno wallahi duk guduwa za su yi su bar mu ta kashe mu duk guduwa za su yi su bar mu to amma kaga da yake Allah Allah ne sai faro ta daga can daga dole ƙarshe duk wanda aka ce koronan ta kama shi a cikin su anan suka kwanta Allah kuma da tashi nuna ikon sa ni dai ban san wani talaka da aka nuna aka ce gashi koronan ta kama shi ba sai gwamnoni amma dai wani talaka da wani da a nuna shi a ce kullun sai dai a ce alƙaluma sun karu to da ba alƙaluman suka karu ba a sani ba ba a sani ba to kaga jama'a wannan ya kamata mu zama masu daukan wa'azi mu gane cewa ita mutuwa wa'azi ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a hadisi yace na bar muku masu wa'azi guda biyu ɗaya yana magana ɗaya bai magana mai maganan shine alqur'ani za a karanta ka ji ka saurara ayi tafsiri ka fahimta mara maganan manzo Allah ya ce shine mutuwa ita mutuwa ba ta magana sai dai aiki sai dai aiki sai dai kawai a ji wa'azin a jiki ta hanyar ta dauki wani khalas amma wai ta yi magana ta ce gani nan tahowa ko kuma ku shirya ina tahowa ko kuma bata wannan abinda kawai take yi shine ta zo ta dauka ta wuce to ita wa'azin ta kenan ita wa'azin ta kenan so wannan kukan da zaka yi na cewa wane ya mutu to shine wa'azin da mutuwan ta yi maka to ba a zallan kuka ake so a tsaya ba ka dauki izina ka dauki wa'azi don duk wanda ka je makabarta aka binne shi tare da kai to ka dauka ma kanka cewa ba wai ka rako shi bane ba ya jawo ka ne kai ma kaga inda zaka tawo dan shi ma kafin a kawo shi yau shi ma ai ya rako wasu yau kuma sai gashi nan shine aka kawo shi so yadda aka kawo shi bayan ya rako wasu a baya to haka nan za a wayi gari kai ma wata rana za a zo a kwantar da kai a taron kai ma za a kawo ka wannan ba makawa wannan ba shakka ba shakka amma duk wanda mutuwa bata zama masa wa'azi ba wallahi ba abin da zai zama mishi wa'azi duk wanda mutuwa bata zama masa wa'azi ba ba abin da zaka yi zama masa wa'azi domin in zuciyar mutum take kashe malam yake cewa to shi ko gashi gagawa ko da shi ne mai tonan kabari ba zai dauki wa'azi ba saboda zuciyar ta bushe alheri baya shiga cikin ta malam yace ko da shi ne mai tonan kabari ko da shi ne mai binne gawan yana binne gawan amma wa'azi baya shigansa wa'azi baya shigansa yanzu makabartan ma in mun je wa'azi a makabartan ma muna tsayawa mu saurara ne nasihan da ake a makabartan ma ana shiga makabartan kowa za su kama hanya su da abokansa su yi group su koma can su tsaya su ci gaba da tadin duniya dama mun jima mu malume yau gashi Allah ya hada mu amma manta ma da ina aka zo mai nasiha yana can yana nasihansa can ta matse masa mu fa ba ruwan mu wani ya dauko wayansa yana chatting dinsa ma'ana dai shine wanda ya mutu shi ya jiyo mu kan zamu ci gaba da chatting din mu wani ma kuma shi iya damuwansa a samu a mammatsa masa ya samu wajen da zai dinga zuwa yana dauka damuwansa kawai ya dauka daura a social media ai wallahi akwai wanda na ganshi a bakin titin nan annan bakin titin wai ya je ziyara makabata ya dawo ya kawo wayar sama wani waye masa editing hotuna ya tsatsaya a jikin kaburbura haka ya dafa kabarin yayi styling ko daukan hoto an dauke shi wallahi a bakin titin nan ya kawo masa editing din hoton ta fito da kyau zai sa a social media saboda haka shi yanzu this style din hotuna da duk background din hotuna da ake da su a cikin gari duk basu masa ba background din da ya masa shine jikin kabari shi background din da ya masa kenan shine jikin kabari dan ya ga wajen daukan hoto kaga shi ba batun ma yaje ziyara daukan wa'azi a'a shi yaje daukan hoto ne ya samu wanda zai dp da shi a social media la hawla wala quwwata illa billah ba mu daukan wa'azi akan mutuwa ba mu daukan wa'azi in ba rashin daukan wa'azi akan mutuwa ba yau sai za a je makabarta da wannan ce an sace masa waya yau shi da yaka Allah ya samu dace kaga kenan fa da yawa mutanen mu to imani yayi baya fa wallahi da yawan mutane imani yayi baya da yawa yasa ita mutuwar ma ba mu san a dinga mana wa'azi akan ta ba mu so a dinga kawo mana ita domin rusa budget ne ana zaune kalau ka dinga kawo maganar mutuwa ba la fahimce ka ba to amma manzo Allah me ya ga me ya fada mana akthiru min zikri hadhi min ladat wannan me yanke jin dadin manzo Allah ya ce ku dinga yawan tuna shi ku dinga yawan tuna shi to kar ka dauka wai yawan tuna mutuwa shi zai saka mutu dan duk yadda kai nesa da tunanin mutuwa ta ma fi daukan ma wanda ba su tunanin ta eh ta ma fi daukan ma wanda ba su tunanin ta dan wanda bai tunanin ta shine in ta zo masa kwatsam zai ga ta zo masa dab da dab amma wanda dama shi kullun tunanin ta yake yi yana ga mai yiwa yau mai yiwa gobe mai yiwa jibi lokacin da za ta zo masa ne ya shirya ya kinsa amma wanda yi nesa da tunanin ta baya ma tunanin ta gaba ɗaya shi to duk lokacin da ta zo masa zai daukan maransa ne kawai cewa ya mutu kafin lokacin sa Allah ya sa mu wani lafiya abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته